Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azzu tare da Maryam Dodo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi 16 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aisha, mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar ƴan sanda a kasar. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gabsa kazaman fada a birnin Khartoum da wasu wurare lamarin da yayi sanadin mutuwar sama da mutane 50. A halin da ake ciki, shugaban dakarun Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar hadin kai wajen mikawa Masar din wasu sojojinta da suka mika kansu ga rundunar.
To kanin labaran kenan a taskar rahotanni kuma za a ji cewa an yanka ta tashi yayin da INEC ta bayyana na sanata Aisha Binani da kwamishinan zaben Adamawa yi a matsayin aramtaccen mataki. Sannan za a ji fashin baki a game da yadda ƴan China mazauna Najeriya suke baiwa ƴan bindiga cin hanci domin samun damar hakar ma'adanai. Kamar kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdurrauf take gabatarwa. Muna kuma tafa da guzurin watan Ramadana da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar ƴan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yankin da jami'an tsaro suka dade suna yaki da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009 yayi sanadin mutuwar mutane sama da 350 tare da tilastawa akalla mutane miliyan 2 kauracewa gidajensu a cewar kungiyoyin agajin kasa da kasa. Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Yobe, Dongus Abdulkarim, ya ce harin na baya-baya ya faru ne a garin Buni gari dake karamar hukumar Gujba a shekaran jiya Juma'a, yayin da mayakan Boko Haram suka yi wa wasu mazauna garin dake neman wani dan garin da ya bace kwantan bauna. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gabsa kazaman fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna, lamarin da ya kawo koma baya ga fatan komawa ta farkin demokradiya da kuma ƙara janyo fargabar bazuwar rikicin. Kungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da 50 sun mutu, wasu 600 kuma sun jakata, kuma ana sa ran adadin zai karu. An fuskanci rudani a babban birnin Khartoum, inda mayaka suka dana manyan bindigogi masu sarrafa kansu suka kuma fafata a wasu unguwanni masu cunkoson jama'a. An ga wuta da fashe-fashe a ko'ina, a cewar Amal Muhammad, wata likita a wani asibitin gwamnati da ke Omdurman. Shi kuma Abdulhamid Mustafa, mazaunin garin, ya ce ba su taba ganin irin wannan fadan ba a birnin Khartoum. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan da dan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu, amma yanzu ga rahoton mu na farko. Bayyana sakamakon zabe a matakin jiha ya rataya a wuyan babban akawun zabe ne. To sai dai kwamishinan zaben jihar Adamawa yayi gaban kanshi, inda ya ayyana sanata Aisha Dahiru Banani a matsayin wacce ta lashe zabe, lamarin da hukumar zabe ne zaman kanta a Najeriya ta ce wannan ba hurumin sa bane. Wakilin muryar Amurka daga Adamawa Lado Salisu Garba ya hada mana wannan rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya a jihar Adamawa ce ta ayyana zaben gwamna da na wasu ƴan majalisun jihohi a jihar Adamawa a matsayin zaben da bai kammala ba. Daga bisani kuwa ta ayyana ranar 15 ga watan Afrilu nan da muke ciki a matsayin ranar da za a gudanar da zaben cike gurbi. A ranar hukumomi 20 cikin 21 da ake da su a jihar Adamawa, a kuma rumfunan zabe 69 da ke gundumomi 47 a jihar Adamawa. Tuni dai aka gudanar da zabubukan a ranar Asabar nan da ya gabata, nan take kuwa aka fara san sakamako a hayar kwatan hukumar zabe da ke jihar Adamawan da misalin karfe 1 da rabi ne da commissioner zabe a jihar Adamawan Barisa Hudu Inusa Ari yace ya dage karban sakamakon sai yau da misalin karfe 11 za a ci gaba da ansan sakamakon daga bisani ne da misalin karfe 8 da rabi na safiyar yau Barisa Hudu Inusa Ari da ke zama commissioner zabe a jihar Adamawan ya ayyana sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta ci zabe Dr. Aliyu Idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamakon yace dai wannan zance ne na shati fadi
jumlar mutanen da ya kamata su yi zabe a gurin nan jumlar mutane 36,900 an ji an yi zabe kashi 8 cikin 100 na wanda suka yi zabe jiya mu suka zaba mun ba ta rata yanzu aka tattara jumlar zaben da aka yi aka samu gaba ɗaya wanda mun da shi already har da wanda ba shigo da shi ba mun dara ta da kuriya yayi kusan 34 zuwa 35 amma mutumin nan shi kadai ya je tsaya wai akan cewa ita ta ci zabe amma mun gode ma hukumar zabe chairman din su Professor Yakubu ya fada ma duniya akan cewa na farko Hudu bai da hurumi ya kaddamar da zabe
Honorable Salihu Baba Ahmed a tsohon commissioner ya da labarai a jihar Adamawan kuma mai magana da yawun bakin sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda ta take takarar neman kujerar gwamnati a tutar jam'iyyar APC kuma hukumar zabe ta ayyana ta a matsayin wadda ta lashe zabe wanda yace
ganin yadda al'ummar Adamawa suka amince da jam'iyyar mu da kuma takarar mu to don haka ba mu yi mamaki da haka ba abu ne wanda da muna jira tun farko kafin mu je ron to amma komai sai in lokacin da Allah ya yi
PDP wadda ita take mulki a jiha ta ce ta yi watsi da wannan sakamako me za ku ce dangane da wannan
yana da me kake so in ce dama ai ba za ka mari mutum ka hana shi kuka ba don haka ko shure-shure bai hana mutuwa
to ko yaya masana ce ganin wannan al'amari Dr. Madi Abba masanin al'amura ne yau da kullun ne kuma mai fashin baki akan lamuran da suka jibanci siyasa malami kuwa a jami'ar Maiduguri Adama da kenan Yola wanda yace
to wannan ba sabo bane a Najeriya ba sabo abu bane a Najeriya ai declaring zabe kuma karshe akai ta kotu yanzu dai an kira ita ta ci zabe PDP ta fadi sai a Najeriya zaka iya tunawa akwai lokacin da aka yi governors forum a Najeriya zabe lokacin shi Jonathan Fijian ya samu kuri'u 16 sannan shi gwamna Mechinari Gwaza ya samu kuri'u 19 amma aka yi declaring gwamna Jang shi ya ci zabe a wannan na PDP governors forum irin wayannan ya faru da dama ko Adamawa ma akwai lokacin da aka yi declaring chairman na local government da senatoci ko shi Jibril Amin da aka yi zaben sa a 2003 zuwa 2007 bai ci zabe ba APC ta ci zabe a lokacin amma aka yi declaring nashi kuma ya tabbata shi ci zabe har ya je ya yi shekaru 4 ya kare na 4 ya zama shi shekaru 8 a wurin so a tarihin Najeriya irin wayannan abubuwan sun faru da dama
dama dai hukumar zabe mai zaman kanta ce ta ayyana zaben gwamna da na wasu yan majalisu a jihar Adamawa a matsayin wanda bai kammala ba kuma ta ayyana cewa za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi 20 cikin 21 da ake da su a jihar kuma a rumfunan zabe 69 da ke gundumomi 47 wanda kuwa gudanar da zabukan a ranar 15 ga watan Afrilun nan da muke ciki hukumar kuma ta fara tattara sakamako a headquarters office ta da ke Jimeta fadar jihar Adamawa inda ta karbi sakamakon ƙananan hukumomi 10 ta dage ansar sauran sakamakon sai washe gari wato yau ladi da misalin karfe 11 za ta ci gaba da ansar sauran ƙuri'un na ƙananan hukumomi 10 da suka rage kafin a gaga ansan wannan ƙuri'un ne dai sai kuma hukumar ta ayyana sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta lashe zabe kujerar gwamna da ƙuri'u 428 da 173 ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta fadi da ƙuri'u 422 da 303 Alado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Shugaban dakaran Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar hadin kai wajen mikawa Masar din wasu sojojinta da suka nika kansu ga rundunar a garin Merowe dake arewacin Sudan. Majiyoyin rundunar tsaron Masar guda biyu sun ce jami'an tsaron Masar sun samu damar tuntubar shugaban rundunar su don tabbatar da cewa suna lafiya. Bayan barkewar fada tsakanin dakaran RSF da sojoji a Sudan a jiya, dakaran RSF sun fidda wani bidiyo da ya nuna sojojin Masar da suka mika wuya gare su a Morewa da ke tsakanin birnin Khartoum da bakin iyakar kasar Masar. Rundunar sojan Masar ta ce dakaranta sun je Sudan ne don gudanar da wani atisayi tare da takwarorinsu da Sudan, kuma tana tattaunawa da hukumomin Sudan din don tabbatar da lafiya da tsaronsu. A jawabin da ya saba yi kullum, a jiya Asabar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa ya yi doguwar hira da shugaban Faransa Emmanuel Macron kuma sun tattauna akan tsarin samar da zaman lafiya a Ukraine da Zelensky ya bayyana a matsayin mai yiwuwa kuma kwakwara. A cewar Zelensky, shugabannin biyu sun kuma tattauna akan zuwa taron kolin rundunar NATO da za a yi a birnin Vilnius na kasar Lithuania a bazarar bana. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan da take fidda duk rana game da mamayar Russia a Ukraine cewa ta yi janar kanar Mikhail Teplinsky, kwamandan rundunar sojan Rasha ta musamman ta VDV, ya koma taka muhimmiyar rawa a yakin Ukraine bayan da aka sallame shi a watan Janairun wannan shekarar. Ma'aikatar ta bayyana Teplinsky a matsayin ɗaya daga cikin tsirarren manyan janar-janar na Rasha da jami'an da ke ƙarƙashinsa ke girmamawa. Kuma kalubalen da ya fuskanta a aikinsa a baya-bayan nan na nuna rashin jituwa tsakanin manyan hafsoshin sojan Rasha game da yakin Rasha a Ukraine. An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Rahotanni da suke bayyana a baya-bayan nan daga wata jaridar Birtaniya ya nuna cewa shugabannin kamfanonin haƙar ma'adanan mallakin China a Najeriya suna baiwa 'yan ta'adda cin hanci domin samun damar haƙo ma'adanai a yankunan arewacin Najeriya inda ake fama da matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa wanda take gani tamkar agazawa aikar 'yan ta'addan ne. A dalilin haka ne yasa na tantubi wato masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu wanda na fara da yi masa tambaya wato sanin ra'ayinsa akan da wannan lamarin sai ya ce min.
Na farko abin da na fahimta game da wannan shine kasancewa akwai matsala na tsaro a cikin kasan nan wanda kuma ya haifar da wasu abubuwa da dama wanda ya shafi yadda muke gudanar da rayuwarmu musamman idan kika dauki yanda wato ita wannan hukuma da ke bada lashin na haƙƙin ma'adanai aka ba kamfanoni da dama haƙƙin ma'adanai daban-daban a cikin kasan kuma ya zama na cewa akwai kuma waɗanda ma ba da lashin suke haƙƙin ma'adanan ba wanda ya duka dokokin da ke kasan da kuma harkokin tsaron da ke kasan ya samu matsala saboda shi waɗannan mutane da suke wannan ba wai haka kawai ne suka shigo kasan ba sun shigo ne a dalilin wasu kamfanoni waɗanda a suka yi rijista a kasan suke haƙƙin ma'adanai su kuma suka zo da ilimin su da kuma kayayyakin aikin neman kuɗi to inda ɗan adam ya zama yana neman kuɗi da cewa shi wannan ɗan adam zai neman kuɗi ya zo neman kuɗi don ya samu ƙazamiyar riba ce kuma sai ya kasance ana misali abin da ke faruwa a yankin Zamfara shi wato ana neman kuɗin fansa kuma bayan aiki kuɗin fansa za su fuskanci bazara ko dai na rasa rayuwa ko kuma na rasa dukiya mai yawan gaske to ya kuma dole da su nan mutanen da ba 'yan ƙasa ba da 'yan ƙasa dole da 'yan ƙasa aka yi ci da wata karki gari dole wannan abin ya asali ƙasan da suka gayyato su 'yan ƙasan da suka buɗe tantoron 'yan ƙasan da suka kwaɗaita ma su waɗannan biyan kuɗin biyan kuɗin neman izini domin shiga kasan ya faru manoma ma a yankunan da dama na Najeriya musamman wannan yanki ba su iya zuwa gona sai sun haɗa kuɗaɗe wanda su sallame waɗannan 'yan ta'adda yakin noma da kin ga abubuwa ne hawa amma a zahiri wannan abu da ke faruwa to yana da matsala babba a tattalin arzikin kasa saboda zai kasance al'umma irin haka ba su kwaikwayi haka zai kuma koyar da mutane da dama waɗanda ba su haƙƙi haka to daga ƙarshe yana kawo wato raguwa ne na ƙarfin gwamnati da kuma wato raguwa na gudanar tattalin arzikin kasa saboda ayyukan da za a yi domin gina tattalin arziki a wannan yankunan ba zai iya yiwuwa ba saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar irin waɗannan matakai ba sannan a gajeren zango za a gansu kamar wani abu ne mai ƙarewa a dogon zango tun da akwai rubuce-rubuce da masana suka yi musamman marigayi Dr. Shehu Lawal ya yi rubutu mai yawa wata jami'ar ɗan fodiyo kwanan nan ƙaddamar da rubuce-rubucen da ya yi tun wajen 1990 ya yi rubuce-rubuce game da haƙƙin ma'adanai a irin waɗannan yankuna da kuma tsare-tsare na 'yan mulkin mallaka wanda suka yi na tattara ma'adanai da kwashe su da kuma haifar da cincinu da kuma fata al'awaran mutane.
To kai bayani cewa waɗannan sinawan sun zo ne karkashin wasu kamfanoni. To idan an ba su takardar izinin haƙar ma'adane, me yasa suke kuma biyan ɗan bindiga domin su ci gaba da wannan aiki? Haka na iya yiwuwa a ƙasar su, me ya kamata gwamnati ta yi domin shawo kan wannan matsala?
Aikin sa'ita saman kasar sun ci kasar fiye da doka wanda ya shafi ma na kisa abinda ya shafi cin hanci da rashawa. Sannan kuma ba wai misali za su yi a ƙasar su ba, a'a cikin abin da su ɗan kasar sun suke yi.
Mai shafi kan al'amuran tattalin arziki Yusuf Aliyu kenan a tattaunawa ta da shi. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 zangon FM. A koda yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafin mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin kusan lafiya kuma ana ci gaba da yin azumin watan Ramadana cikin walwala. Halima Abdullahi ce ke muku lalle marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Cikin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, kamar yadda muka yi alƙawarin kawo muku ƙarin bayani akan majalisar da za ta sa ido a kan batun aikin dokar kula da tsarin yadda waɗanda suka fara ƙananan da matsakaitan sana'o'i ta shekaru 22 wato Startup Act zai riƙa tafiya. Babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi ya mana ƙarin bayani akan mambobin majalisar da nauyin tafi da tsarin ya rataya a wuyansu.
Ita majalisar nan da shugaban ƙasa ya kaddama ranar Laraba wato Digital Innovation and Entrepreneurship Council. Shi shugaban kasa shine shugaban majalisa, akwai mataimakin shugaban kasa, akwai minister na communications and digital economy, sannan akwai gwamnan babban banki, akwai mutane hudu daga kamfanin nika masu zaman kansu, sai kuma hukumar mutanejja wanda ita ce secretariat na gudanar da abubuwan majalisan nan da kuma auyatar da ayyukan dokan nan da aka yi. So wannan tsarin idan aka bi insha Allah za a samu abin ya dore, saboda da zaki ga ana horas da mutane ne ba wani tsari na yanda abin zai dore. Amma yanzu wannan da kuma kamar ita strategy da muke aiki akai, duka wannan an yi su ne da idan aka horas da mutum taya za a sama masa kuma aikin yi, ba kawai a baka horaswa a barka haka kawai ba.
Baya ga batun Startup Act, wani abu da ke ci gaba da jawo muhawara mai zafi shine yadda hukumar suka jefa kansu cikin mummunar ɗabi'ar yin damfara ta yanar gizo a sunan fitattun mutane tare da aikata wasu nau'ukan laifuka daban-daban a kafofin sada zumunta. A game da wannan al'amari, mun zanta da mai kamfanin LMM da ke sarrafa kujeru da tafi da sana'ar abinci baya ga fafutukar kawo ci gaba a cikin al'umma, wato Laila Al-Usman wacce ta yi mana bayani dalla-dalla akan wani matashi mai shekaru 25 da aka sami nasarar cakewa a bisa aikata laifin yin amfani da sunanta da na kamfaninta wajen damfarar wani mutum.
Wannan ne zan ce gaggai ne ta haukan shi, saboda da ya tura ma wanda ya tura ma akan cewa shi ni mutumin ya sani, sai ya saka aka yi min magana ta wurin kanwar matan shi su ji ko dalle ni ne. To da aka aiko min lambobi sai na ce musu gaskiya ba ni bane. To da ya ci gaba da aika messages sai suka ce to sun ji za su ba da taimakon ya tura account number. Sai ya tura account number na wata Aisha Dauda. To da ya tura sai suka ce a'a to ai bayan da za a yi inda Laila ne ya zama ta tura account na wani daban, sai dai ka tura account nata. To da tsotsi ya hukan shi sai tura nan restaurant namu Alanan Kitchen nan Abuja. Ya kira su nan su kuma ba tare da sun sani ba akan shi customer ne ya order abincin 50,000. Sai shi tura mishi account number akan zai biya. To su kuma wa'ancan ya ce musu da Allah ina neman taimako na naira 500,000 a madadin ni kenan zan ciyar da mutane ma azumi. A haka ana yin haka re tura hotuna na da ya samu daga social media akan cewa ni ke nake tura mutumin, da kuma je nemo wani hoto na wata mata tsirara ya tura babu fiska a madadin still dai ni ce to tunda suka ga haka suka ce bayan da za a yi kuma ina neman abin sadaka kuma ya rinka tura hotunan correct to dai unfortunately for him da suka mun magana sai ni suke su tura kudin account da ya bada na kitchen ni kadai ce zan iya cire kudi a ciki so kuma waye ne lalle sai ya bi ta hannuna tukunna za a samu so the next day suka tura mishi receipt suka turo min receipt ne musu refunding kudin su ba su ni kuma ta wani account so shi kuma sai ya kira bayan awanni sai ce oh gashi nan yayi mistake zai tura na 50,000 na abincin da ya order sai ya kara zero ya tura 200 da alamu dauki 50,000 din ya abincin sadakan a tura mishi 450 ba to mun riga da mun san da maganan sai muka ce mishi eh lalle wannan ba zai yi a tura mishi da sai har ya zo ya saka hannu kaz ba a tura kudi ba kun ba mutum bai saka hannu ba so shi kuma a Kano can yake a Kibiya sai ya turo wani akan ya zo ya karba mishi kudin to shi wanda ya zo sai aka kama shi daga nan har aka yi tracing nashi aka je aka dauko shi a Kibiya wannan dai shi da aka kama shi insha Allah sai yanda shari'a ta kai akan shi din babu wani wanda zai zo ko daga dangin shi ko daga waje ya bani hakuri din a hakura ni dai mafita ɗaya ne su ne lalle lalle za su daina son abin duniya son yin abubuwan da suka fi karfin mu shi yake jawo yaran mu suna shiga cikin wannan demands on lokaci da iyaye suke dora ma ƴaƴan su shi yake saka yaran su shiga cikin wannan yanayi kaz wannan yaro yanzu da aka kama shi ran da naje shi yace mana shekaran sa 25 budan bakin shi na farko shine wallahi ni nake ciyar da mahaifiyata da Allah ki yafe mu na tabbatar miki kan cewa iyaye su ne number one factor da zamu duba na solution na wannan abu su duba ƴaƴan su su taimaka ma yaran su su ba su shawarwari mai kyau idan ba su da shi su nema nasu na kansu saboda na wani ba naka bane
tun a shekarar 2019 ne malama Laila Al-Othman ke fama da matsalar wasu gungun mutane na amfani da sunanta wajen damfarar waɗanda ba su ji ba su gani ba ta yanar gizo kuma ta bada shawara akan yadda za a iya shawo kan lamarin
na yi letter to duka bankuna da suke using akwai banki da har suka fara buɗe da sunana na rubuta letter na tura musu na tura letter CBN akan ana fraud da sunana da kuma account suna using sunana kuma ba ni bace na tura letter to EFCC from 2020 concerning this duka na hada duk wani abin da yake faruwa na kuma kai kara police station na Abuja nan mai tama tun 2019 nake ji muke following wannan case har yanzu ba abin da ake duk wani account da na gani da yake da sunana na riga da na reporting daga su shafukan sada zumunta wasu sun yi blocking wasu ba su yi blocking ba lalle jami'an tsaro ya kamata su tashi su tsaya duk wani lokaci mun baki da kuɗi ko da ma mutane suna cutan ka ba za ma ki iya kai kara ba saboda idan kin kai kara kudaden da kuma ki kashe tukunna kamun ki samu ma a saurare ki shi ma wani aiki ne saboda haka ina kira ga masu tsaro na Najeriya don su duba wannan al'amari ya kamata wannan impersonation problem da ake da shi a saka ido a kai wanda su kuma da in charge of abu na yanan gizo-gizo muna kira gare shi da su saka ido a kan waɗannan matasa da suke abubuwan nan din gaskiya abin nan ya fara fin ƙarfin mutane nan da shekara 10 in har ba a saka mishi linzami ba aka kama shi wallahi ba wanda zai iya yin wani abu a kan yanan gizo ba tare da an cuce shi ba a ƙarshe zan iya cewa gwamnati ya kamata ita ma ta duba cikin wani abu tukurin talauci da ake ciki yake jawo wasu abubuwa saboda haka lallai gwamnati ya kamata ta duba arewacin Najeriya a sama ma yara ayyuka in ma ba aikin gwamnati ba ko da skill acquisition abubuwa da ake yi na tallafa ma yara a duba su a tallafa musu
shi ma masani a fannin kafofin sadarwa na zamani kuma shugaban kungiyar da ke kula da tsarin mayar da hankali 100% kan ababen da suka shafi kasa wato 100% focus Dr. Ibrahim Muhammad ya ce
shi wanke-wanke na kwace kuɗi ko arziki ko wani abu a gun mutane an daɗe ana yin da ɗan Najeriya suna yi a waje amma yanzu sun da cikin gida da abin da gwamnati za su iya yi shi ne kullum a dinga faɗakar da mutane su daina sauran yadda da wani da ba su sani ba in ya tambaye su kuɗi kuma su daina sauran amfani da rashin diddigi lokacin da za su saki kuɗin su su ba wa wani yawanci ana yawan buga waya ana tura kuma saƙo cikin waya cewa daga banki ana neman wani abu da ake kira pin ko kuma wani card ɗin mutum ana neman number duk wannan irin ababen sai mutum ya ji cewa ai zai samu wani kuɗin da ba zata ba shi kuma garin kwaɗayi sai ya sake wa su waɗannan ƴan wanke-wanken to wani sayin kuma shi wanke-wanken ma na kusa da mutum ne yake to shi yasa yana da kyau ana sarranta samu ana kuma amfani da daman da ake da shi a duba a gani ya za mu yi mu kare kanmu a irin waɗannan ababa yawanci sai ga mutane ke je kan yanan gizo suna nuna samun su wani ma sayin ma ƙarya ne ba su da abin da suke nuna wa duniya to da irin waɗannan mutanen da suke karanta abin da mutane ke posting to shi ne suke amfani da wannan dama
to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salama
madalla a gaida Halima Abdullahi albarkacin wannan wata mai tarin albarka ka faradar Ramadan
Assalamu alaikum sunana Dairu Umar Sarki ana ce mai suna Malam Kochel falala Ramadan lalle Ramadan tana da falala da yawa amma yadda malama suke ta bayanai yadda manzo Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin Qur'ani a wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa Allah ya faya kai shi wannan lokacin saboda alfarin da suke cikin sa ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutum ya tashi kada yayi wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokacin wanda yake mutum duk abin da ya ga a wurin ubangiji Allah sai amsa masa ya tashi kare wasa da nafil filu yau ka san Qur'ani wanda ko duk abin da kai shi za a ninka maka fiye da wanda da kake yi sada saboda haka ya kamata ko lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai data mutum ainihin wato ya kamata baccin ka ma a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa da haka kira ga yan wana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alqur'ani dangumar sa wanda ba dare ba rana Allah kuma ya dafar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala kare da dai ga mata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar da aka faɗa ainihin farko rahaman sa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wannan wata sane yana alfahari da wannan wata din wannan wata na ne daga duk wani abu da ya mutu ba ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk ba wansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatar duk abin da ya roke shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
madalla Allah ya amfana to kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon ya sanya musu
ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci tunda uwa ta ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwa na tace ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na ke da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna ina ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da yadda 25 nake biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sai rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na daika na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin muryar Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari yau ina ce da ku gudu
madalla Yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar ƴan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yankin da jami'an tsaro suka dade suna yaki da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009 yayi sanadin mutuwar mutane sama da 350 tare da tilastawa akalla mutane miliyan 2 kauracewa gidajensu a cewar kungiyoyin agajin kasa da kasa. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun kafza kazamin fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna lamarin da ya kawo kuma baya ga fatan komawa tafarkin demokradiya da kuma kara janyo fargabar barzuwar rikicin Ƙungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da 50 sun mutu wasu 600 kuma sun jakata kuma ana sa ran adadin zai karu A halin da ake ciki, shugaban dakarun Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar hadin kai wajen mika wasu sojojin Masar din da suka mika kansu ga rundunar.
Masu sauraro, da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na rana a yau. Sai zuwa can anjima, inda zamu kawo muku shirin kallabi misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wanda daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Daddy Balawi, sai engineer mu Alfredo Santos, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ai bude baki lafiya. Ma'assalam.